بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعك سنشوى تارد كوتتكم ونيسا بنشرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دونو أي كودة تنبيو ينكو ودنسك شافي أديني درايوة زوا كمالا دومن سام مفتا كمانا يأيكم لداسا كنن تنبيو تاتكم ونن شريني ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 19 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1446 bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 21 ga watan Disamba shekarar 2024 kuma kamar ko da lokaci aiwa muna tare da shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijali MOOM babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akamkalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na san da dama daga cikin waɗanda suke bibiyar kafofin watsa labarai sun samu labarin wato samun kwato kasar Sham daga hannun mulkin zalunci da aka jima ana yi a wannan kasa. Kasar Sham dai kamar yadda muka sani a tarihin musulunci kasa ce mai daraja kwarai da gaske, kasa ce da Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da yawa a cikinta. Alkur'ani ya zo da bayanin albarkar da take cikin wannan kasa da kuma nuna falalarta, inda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ƙasa ce mai albarka da ya gadarwa annabi Musa alaihi salam shi da mutanensa bayan tsirar da su daga Fir'auna. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa awrasna alqawma alladhina istada'u wa awrasna alqawma alladhina kanu yustada'afuna masharik al-ardi wa madaribaha allati barakna fiha, muka gadarwa da mutanen da ake nuna musu fin ƙarfi su ne annabi Musa da mutanensa, muka gadan musu da gabashi da yammacin kasar da muka yi wa albarka, kasar da aka gadan musu da ita bayan Allah ya kubutar da su daga Fir'auna da mutanensa ita ce kasar Sham. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa kasa ce mai albarka da Allah subhanahu wata'ala ya yi tafiyar dare da bawansa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallaci mai alfarma na Makka zuwa ita wannan kasa zuwa masallaci na nesa shi ne Masjidul Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu, sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mafi nisa wanda muka yi albarka da Allah, muka yi albarka a gefansa, wato muka albarka kewayensa din ita ce kasar Sham. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Ibrahim alayhi salam daga mutanansa daga kasar Iraki zuwa ainihin kasar Sham. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa aradu bihi kaydan faj'alnahu bil aksarin wa najaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin, to sun mutanen annabi Ibrahim sun tafi kaydi gare shi sai muka sanya su su ne mafiya kaskanta mafiya asara. Allah ce sai muka tsirar da Ibrahim da Lut zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce kasar Sham, inda Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi zuwa can. Hakanan a labarin mutanen Saba, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura adh-dhahira wa qaddarna fiha as-sayr, malami suka ce kasar da Allah yake yi wa albarka wanda ya sanya tsakanin ta da mutanen Saba ya sanya tsakanin alƙaryu na bayyanannu da kuma alƙaryar mutanen Saba ita ce ƙasar Sham, ita ce Allah ya ce ya yi mata albarka. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da atti bauri wa zaitun ce wa turi sini wa tiri wa zaitun ana ce ana nufin sharp saboda anan ne waɗannan itatuwa suka fi yawa anan suka fi samuwa Allah yayi rantsuwa da atti yayi rantsuwa da zaitun to duk wannan yana nuna maka albarkar wannan kasar yana nuna maka albarka da daraja da kasar take da shi a cikin ta ne aka samu masallaci na uku mai alfarma a duniya bayan masallacin annabi sallallahu bayan masallaci mai alfarma da ke makka sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma masjidul aqsa masallaci na kudus inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i to haka wannan kasa ce mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata addu'a bayan addu'ar annabi ibrahim alaihi salam shi ba ya bata addu'a yake cewa Allahumma barik li yamanina Allahumma barik li shamina Allah ka yi wa Yaman dumma albarka Allah ka yi wa Sham dumma albarka sauran kasa ce wacce take da tarihi sosai take da daraja da falala wanda musulunci ya nuna wannan kasa ta Sham a da ake bata wannan sunar a yanzu ta kunshi kasashe ne akwai kasar Jordan a ciki akwai kasar Syria akwai kuma kasar Lebanon da kuma Palestine wannan duka a waccan lokacin ana kiran su Sham ana kiran su Sham inda Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa Larabawa Quraishawa suna yin tafiye-tafiye fatauci lokacin sanyi da lokacin zafi Allah subhanahu wataala ya ce ila fi Quraish ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf saboda sabon Quraishawa sabon su da tafiyar shita'i lokacin sanyi wasayi da lokacin zafi lokacin sanyi suna tafiya Yaman lokacin zafi kuma suna tafiya Sham don fatauci saboda ka kasa ce mai dubban tarihi kuma wanda take da martaba da daraja sosai a addinin musulunci wanda alqur'ani ya nuna haka haka nan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar da wannan hadisi masu yawa wanda suka nuna falalarsa da darajarta da ga ainihin matsayin da take da shi to wannan kasa kusan shekaru masu yawa da suka wuce a baya ta gamu da wato mulki a hannun wasu 'yan tsirarin mutane waɗanda ake kiransu Nusairiyu wato mutanen masu bin addinin Nusairiya addinin Nusairiya addini ne wanda suke danganta kansu ga shi'anci wanda hatta su kansu shi'a isla'a shari'a masu libabai sha biyu suna ganin shi'ar Nusairiya Isma'iliya shi'a ce wata ke kan wato ba kafirai ne ba musulmi ba hatta su shi'a da muka sani wannan da ake ta gwagwarmaya da ɗauki ba ɗiri da su su kansu suna kafirta wato shi'a ta Nusairiya wadda anan cikin Sham da suke to wannan wato mabiya wannan addini sun rike mulkin ƙasar saboda shekara 50 saboda shekara 50 tun lokacin da Hafizul Asad shi mahaifin wannan da aka yi wa wato aka yi wa koran kare shi mahaifinsa Hafizul Asad ya yi juyin mulki 1963 sai daga wannan lokacin suke rike da wannan ƙasa kuma suka bai da ƙasar banda zalunci da tsaita da cin zarafin ɗan adam babu abin da suke yi har ta kai dai mutanen ƙasar a 2011 tun gabanin nan ma sun jima suna ta kokarin yadda za su kwaci kansu daga wannan zalunci abin 1964 sun yi yunkuri haka nan 1982 inda shi wannan shi mahaifin wannan da aka yi wa koran kare Hafizul Asad yau mutane wato kisan kiyashi a wani gari da ake kira Haba ya musu kisan kiyashi saboda sun fito sun ce su wasu yadda a ci gaba da yi musu mulki na zalunci ba kuma a zuwa yi musu mulki da alkur'ani da sunna wato mulkin shari'a a lokacin ya sa jiragen sama da dan uwansa Rifatul Asad aka je aka yi ta musu lugudan wuta aka kashe dubunan mutane bayan an rusa garin gaba daya wanda aka kama kuma aka je aka kulle su ana kiyasta mutanen da suka kashe a lokacin sama da 30,000 banda wajen 15,000 da aka ce ba sai inda suke ba banda kuma wanda suka ji rauni a abin da suka nakasa to wannan ta zo ta wuce aka ci gaba da yin wannan mulki na zalunci 2011 dan ba mutanen garin suka fara bore dan kuma ya dauki makami ya ci gaba da kashe su suka ci gaba da kashe mutane ba ji ba gani suka ci gaba da rusa garin sai ga wato sa mutane da dama sun yi gudun hijira sun bar gidajen su wanda wadanda aka kashe saboda mutum miliyan daya sauraka abinda wannan masu mulki suka rika yi a Syria sun ba za ka bambanta shi da abinda Isra'ila take a Gaza ba wanda ya san abinda Isra'ila take a Gaza shine abinda Bashar al-Assad yayi a Syria la kawai bambanci shi wancan su Isra'ilawa suna kashe wanda ba ƴan uwansu ba addinin su ɗaya ba ba sa danganta kansu da musulunci sannan kuma su Yahuda su wadancan Laraba musulmi bambancin su wannan da makamin kasar sa yake kashe ƴan kasar sa da makamin kasar sa yake kashe ƴan kasar sa kuma yana da awarin shi Balarabe ne yana bada da'awar cewa su ƴan kishin al'ummar Laraba ne amma kuma Laraba yake kashe ƴan uwansa saboda haka a cikin wannan wata na Disamba da muke ciki 8 ga wata Allah ya ba wa su masu fafutukar neman ƴancin kansu ya ba su nasara suka shiga wannan gari shi kuma ya tattara yana shi da iyalansa ya gudu zuwa kasar Rasha domin su suka daure masa gindi tare da kasar Iran da kuma Hezbollah amma wannan karar dukkan su sun ganye daga taimaka masa saboda haka masu fafutukar neman ƴanci karkashin jagorancin wani da ake kira Sheikh Ahmad al-Shara suka yi nasarar kama kasar muna musu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon gudanar da wannan kasa shi abinda zai dawo da mutane kwanciyar hankali da nutsuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrace-sharrace kasashen yamma saboda ba su suke ba da ma kasashe na Larabawa wasu daga cikin kasashen Larabawa wadanda su kansu abin bai musu daɗi ba sun so a ce an ci gaba da wancan mulki da ake na zalunci ana kakkashe dan adam ana wato daure mu dan adam ana azabtar da shi kamar yadda ku gani a kafofin watsa labarai na kurkukun Sidaya wanda yake cikin Dimashq irin yadda aka rika fito da mutane ko dabba ce aka yi ba wannan dauri aka yi mata wannan cin mutunci abin a tausaya ne bari dan adam a kama shi a kai shi can karkashin rami wato kasa ta uku a rami a rufe shi a cikin wani guri da bai kai girman mafi kankantar banɗaki da ka sani ba a ciki za a daure shi a cikin cinsa da shansa in ya samu abin da zai ce sha saboda a kullum bai ba shi loma ɗaya biyu uku ba in ya mutu shi kenan a kwashe shi a je a zubar in bai mutu ba haka zai ta zama cikin azaba ba ci ba sha ba kyakkyawan wato yanayi na iska da zai shaƙa babu kulawa ga cututtuka iri-iri ga kuma azaba ta zuci da za a sa masa a hana mutum sallah kuma yana cewa sallah ma suna so su yi sai dai a cikin bargo su yi ishara su yi sallah don da an ganka kana sallah to shi kenan mutum daga lokacin za a kai shi a yanka shi ko a rataye shi ko ma a markaɗe shi har da injinan markaɗe mutane ke gani su a cikin kurkuku kuma har zuwa yanzu ana cewa akwai wasu wanda ba a iya gano ma inda aka je aka ɓoye su ba a ƙarƙashin ƙasa ana ta neman a kawo ɗauki wanda suka san wuraren da ake zuwa ana zuba mutane a kawo musu ɗauki a nuna musu don a je a fito da mutanen da suke wannan wuri duk wanda ya ga abubuwan da suka bayyana yanzu bayan shigar su waɗannan 'yan fafutukar neman ƴanci da suka shiga ƙasar irin wannan garin Dimashq wanda ya ga irin halin da mutane aka rika fito da su daga cikin gidan kurkuku zai fahimci dalilin da ya sa mutanen kasar nan suka ji ba suna bore tun shekarar 2011 to zuga shi Allah subhanahu wataala ya kawo fatahi mutane sun dawo cikin hayyacinsu kuma ana ta murna ko'ina a duniya don haka mu ma muna taya su murna kuma muna murna da fito wato wannan kasa mai albarka mai daraja daga hannun wannan baƙaƙen azzalibai waɗanda suka jima suna zalunci shekara sama da 50 da ɗa da uba suka yi ta gana wa ƴan ƙasa azaba suka yi ta gana wa ƴan ƙasa abin nan suka mai da ƙasar ta koma kamar ba ƙasar sunna ba wanda da ƙasa ce ta sunna an sani mutanen sunna su suka fi yawa ciki amma suka zama su ne saniyar wale aka kwaso mutane daga Iran, bayan an kori mutane daga gidajen su aka ba mutane Iran gidajen su cikin wani zama. Allah subhanahu wataala ya kawo wani fatahi daga wajensa. Muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala idan musu da wannan ni'ima, Ubangiji subhanahu wataala ya ba su ikon tafiyar da wannan kasa cikin abin da zai zama wato amfani ne ga al'ummar musulmi na kasar da ma waɗanda suke da magota. Allah kuma ya kare su daga sharri masu sharri na ciki da na waje. Allahumma amin.
Ya gasmanin malala isa ka da alkhair. To tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malala mijini saki matarsa saki biyu, sai kuma ta je ta yi wani auren. To sai Allah ya kawo suka ƙara rabuwa da wancan mijin, sai mijin farko ya ƙara aurenta. To shi ne ke tambayar malam shi igiyar auren ɗorawa za a yi daga biyu ko kuwa sabuwar igiya za ta dawo?
Wanda matsala ita ce ke kira matsalatul hajj a gurin malamai, cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ta gama idda ta yi aure, bayan ta gama wancan auren na biyu ta dawo ya kuma aurenta, to wancan saki biyu da aka yi ko saki ɗaya da aka yi kafin haka yana nan ko kuma a'a ba za a yi lissafi da shi ba? To magana mafi inganci cikin maganganun malamai shi ne wannan saki yana nan, wannan aure da ta yi ba zai rushe wannan saki na ɗaya da na biyu ɗin ba. Wannan shi ne fatawar sayyidina Umar, ita ce fatawar sayyidina Usman, kuma babu wani daga cikinsu da babu wani daga cikin sahabbai da ya saba musu. Kuma waɗannan halifofi ne biyu shiryayyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a riko da sunnarsu. Saboda haka duk mutumin da ya saki matar shi saki ɗaya ko biyu ta yi aure, sannan daga baya ta fito daga wancan gida ta zo sake aurenta, za a ɗora ne a kan wancan saki na baya. Saboda haka in ya masa saki biyu, to yanzu saura saki igiyar aure ɗaya ce a tsakaninsu. Saboda haka in ya kuskure ya sake ta, to sai kuma ta yi wani auren ta sake dawowa, sannan sai a ɗauko kuma lissafi daga farko.
To sai wani yake cewa malama ya matsayin liman ya karanta suratul buruj a raka'a ta farko da kuma ta biyu ya maimaita ta, shin ya matsayin wannan sallah?
Babu komai, dan liman ya karanta sura ya kuma maimaita surar a raka'a ta biyu, zai cewa za a fi son a ce ya canza wata surar, amma dai ya maimaita wadda ba laifi ba ne, sai ya maimaita aya da ya karanta ko ayoyin da ya karanta ko surar da ya karanta ko maimaita ta, wannan baya shafar ingancin sallarsa.
To yadda take cewa malam sarrafa da mijinta kusan sakamakon baya iya ciyar da ita da kuma yaranta guda biyu, ga kuma cikin sati biyu a jikinta, shi ne kuma take cewa tana so ta zubar da wannan cikin, shin hakan idan ta yi ba laifi?
Bai dace ba, dan mijinki baya ciyar da ke ko baya shayar da ke, ke da ƴaƴanki ki nemi wato hanyar da zaki kubutar da kanki ta hanyar zubar da ciki. Sai da ciki zubar da ciki ba wani abu bane da zai yarda da Ubangiji ko zai saki samu mafita daga matsalarki. Bai kamata kina da matsala da Ubangiji, kina da matsala da mijinki ba kuma ki shigar da Ubangiji cikin matsalarki. Ki dauka cewa cikin da Allah ya sa ya faru tare da ke a cikinki wata matsala ce, gara ki rabu da ita, kina ga wannan hanya ce da za ta saki rabu da wancan matsala ta ki ta farko. Zubar da ciki haka kawai ba tare da wata larura mai ƙarfi ba wacce za ta sa a zubar da ciki, wannan idan cikin ma ana maganar cikin ma da bai kai ciki wanda ya zama halitta ba, ko shi irin sati biyu sati uku da kike magana zubar da shi din ba daidai ba ne, saboda wani abu ne da Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara, kuma ni'ima ce da albarka daga cikin albarkatunsa da yake yi wa waɗanda ya ga dama baiwa da su, bai kamata ki zubar ba. Saboda haka ki roƙi Allah subhanahu wataala ya ba ki mafita, ba ki iya zama da shi ba, to shari'a ta ba ki damar ki je ki ƙorafi a kotu ga halin da ke ciki. In ba bai iya sakin ki, ya ce ba zai sake ki ba, to kotu za ta iya tilasta shi ko dai ya dawo ya ci gaba da kula da ƴaƴan da ke da ƴaƴanki da ya haifa, ko kuma ya sallabe ki ki je ki sabo wanda zai rike ki da amana, amma ba ta hanyar sabawa Allah ba. Abinda ake neman arziki ko ake neman mafita ba ta wajen sabawa Allah. Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kiyaye dokar Allah shi zai saka sabo mafita, ba sabawa dokar Allah ba. Saboda haka in kika yi wannan ba ki daidai ba, kin yi laifi.
ya sanar take cewa malam shin mai shayarwa za ta iya shayar da jaririnta alhalin da janaba a tare da ita?
To shayarwa ai ba a ce su zai zama mace ba ta shayarwa sai tana da tsarki. Aka ce to tana jinin al'ada fa ba za ta shayar da ɗanta ba. Babu wanda aka sharɗanta cewa sai mace tana da tsarki za ta shayar da ɗanta. Shayarwa ba ibada ce da ake buƙatar sai an yi tsarki a yi ta ba. Haka za ta iya ko tana jinin al'ada ko kuma ainihin tana da jaraba za ta iya shayar da ɗanta.
To ne ke tambaya cewar mene ne hukuncin wanda yake ba da aron mashin ɗansa ake zuwa da'awar kirista da shi?
Duk wani abin da shari'a ba ta yadda da shi ba, musulunci bai yadda da shi ba, to duk wani taimako da za ka bayar a cikin yin wannan abin kana da kamar shi. Wannan ka ɗauke ta ƙa'ida ce a duk wasu al'amura ba ma a wannan tambayar da kake yi ba. Duk wani abin da Allah baya so, duk wani abin da musulunci bai yadda da shi ba, ya zanto ka ba da wata gudunmawa wajen gudanar da wannan abin ko ka ba da masu gudanar da wannan abin gudunmawa lokacin da suke gudanar da wannan abin, to kana da kamar shi a cikin abin da suke yi. Babu shakka zuwa a musulunci abinda ake a cuci ba daidai ba ne na kiran wani Allah a ce masa ɗan Allah ko Allah uku, wannan an san cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba, abu ne mummuna ƙwarai da gaske, shirka ce mai munin gaske. Alƙur'ani ya ce sama da ƙasa sun kusa su tsatsage duwatsu su rugurguje saboda an ce Allah yana da ɗa. كان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عند أول الرحمن ولدا شكاغا أتكيز كان وتقول فوانا اكتبارها وولد ذا سرق أتشيوا ألا نادا ما مشكا كي كان كثايا كي تنان إذا كثتشيوا أكوي لي في ببا أتشكي شكا مروانيني وانا ديزو يهاد تالو يكرا متاني dan kawai su zauna su yi gulmar mahaifinka ko su zage shi ko su bata shi a cikin kuma kana taimaka da abin kawa kana kai mutane wannan guri kai ya kake ganin abin nan da kai kana ganin abu ne wanda yake hankali zai dauka hankali ba zai dauka ba. To bare kuma Allah Allah subhanahu wataala yana cewa yasubbu ibni adam wala yambagila, dan adam yana zagina bai kuma dace ya riƙa zagina ba, yana cewa ina da ɗa alhalin ban riƙi mata ba ballanta na ɗa. Saboda haka kaga ashe wanda zai riƙa cewa Allah yana da ɗa zagin Allah yake. To in har ba za ka iya taimakawa mai zagin mahaifinka ba idan ya ci gaba da zagin mahaifinka, kana ganin wannan ba ƙaramin abin aibi ba ne, abin asha, abin Allah wadarai, to ya za ka taimakawa wani ya zagi Allah? Saboda haka baya halatta duk wani abu da mutum zai yi wanda zai zama akwai taimakawa wani wanda yake harkar sabo, kamar mace ce za ta tafi lalata ko wani ne zai tafi zina kai kuma ka bada mota a je a kai shi gurin da zai zinar, kai daga ji ka san cewa wani abu ba zai taɓa zama daidai ba, kuma dole kai ma ka yi bada kamashi a kan wannan. Allah yana cewa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan, ku taimaka wa junanku a kan abin da yake taƙawa, wato bin dokar Allah kan ku taimaka wa junanku a kan abin da yake saɓan Allah ne da ƙeta da iyaka.
To sai wani yake tambaya ga malamin ladan ne mai kiran sallah da asubahi, shi idan ya shiga masallaci zai iya rakatar fajr kafin ya kira sallar asalatu ko kuwa sai ya kira sannan zai
ya kamata ya kira sallah sannan sai ya rakata alfajr, saboda mutane shi an dora masa alhakin sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi. To lokacin sallah yayi da zarar aka ce lokacin kiran sallah yayi, to yayi kiran sallah ne dai lokacin, saboda mutane wanda yana da yana jira su yake ji kiran sallah ya tashi ya yi rakatul fajr, to kuma lokacin ya yi baka ta kai kira baka ka buge da taka rakatul fajr din, sai ka kira in so sai ku yi sai ka yi rakatul fajr din bayan ka kira, amma ba sai ka gama abin da kake ba sannan ka yi kiran sallah.
To ne ke ce malam idan za a yi sawun sallah a wasu masallatan yakan da ana cewar a jera babban yatsa a kan layi, wasu kuma sai su ce a gabatar da din duniyar a kan layi, shi ne ke tambayar cikin su wanne ne ya fi zama daidai wurin gari ta sahu?
Shi fa layi ba ya da alaka da sahu, shi layi ba shi ne sahu ba, sahu ya zama da kun haɗa ƙafafuwanku da kafaɗunku shi ne sahu, ko da layi ko ba layi. Shi wannan layi saboda dai lalacewar musulmi ya kai ba zai iya yin layi ba sai an masa zane, sai an zana masa wani layi, an shata masa wani layi, sannan ne zai iya shi ma a hakan sai an yi ta fama. Saboda shi abinda ake bukata kawai shine a hada kafafuwa dunduniya da dunduniya a hada kafada da kafada, to shine an yi an hada sahu sawa'un akan layi dunduniya ku take ko dan yatsan ku yake dole ba shi da tasiri. Ku dai ake bukatar ku ku zama kun yi layi ko da ba wannan zanen ai abinda ake bukata kenan. Wanda daga baya ne ake yin zanen, wasu daga cikin malamai ba sun ma hana yin zanen kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ya daga cikin wanda suke ganin cewa yin zanen ma duk yana nuna cewa musulmi sun kai wani yanayi na lalacewar basira har da ba za su yi hada sahu ba sai an musu zane, inda ba musu zane ba za su hada sahu ba. Wanda da can a masallatan farko ai duk ba wannan zanen, daga baya ne aka kirkiro shi saboda lalacewar mutane ba su yi hada sahu ba. Saboda shi ba shi ne hada sahu ba, saboda ka ko a hada dunduniya ko a hada abin da ko a dora digadigai a kansa ko a dora yatsu a kansa duk ba shi ne abin dubawa ba. Kaga daga cikin irin mummunan tasirin da shi layin ma ya haifar, har wani ya fara tunanin cewa shi kansa wani bangare ne na hada sahu ko a dan yatsa za a sa ko diddige za a sa, har ya fara kawo wannan a cikin tare da shi layin asali daga baya ba aka zo aka yi shi da farko ba a yi ba shi. Bukata ne ake a hada sahu kawai.
To sai wani yake cewa malami mutum ne ya tarar ana sallah sai ya samu raka'a biyun karshe, shin idan ya tashi ya ci ko sallar sai a karatun sallar zai kasance?
Magana mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malamai wanda ya suke sallah abinda ya suka a cikin sallarsa shine farkon sallarsa. Abinda zai kawo a ciki shine cika shi sallarsa zai yi, shine abinda fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna, ma adraktu fasallu wa ma fatakum fa'timu, ba a garaktu abinda kuka riska fasallu to ku sallata tare da liman, abinda ya kubuce kuma ku ciko. Saboda haka wanda ya zo cikowa yake yi ba farawa yake ba, abinda ya zo da suka shine farkonsa. Da ruwayar faqdu da ruwayar fatimu duk ba su daya, akwai ruwayar lafazin da ya zo fa ma fatakum faqdu. To alqada a lugar alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin cikewa. Wa idza qudiyatis salatu wa idza qadaytum manasikakum fa lamma qada Musa al-ajl, za ga duk waɗannan ayoyi suna nuna cikewa, suna nuna cikawa. Saboda haka abinda mutum ya riska a farkon sallarsa shine farkon sallarsa, shine farkon sallarsa. Ai kaga a daidai zai kammara harama, ta kammara harama ai farkon sallah yake ta lokacin da ka zo. Ai kaga ba kawai shiga sallah kake ba, sai kai kabbara harama wanda yake nuna lokacin ka shiga sallar. Ba za ka ce a ita kabbara harama ai ta wuce ni, ba za ka bari zimbari sai na zo raka'a karshe sannan sai kabbara harama. Kaga ba ka faɗin haka, kabbara harama da ita kake shiga sallah ita ce kuma farkon sallar ka. Shi yasa kana yin ma addu'a istiftah, bayan ka yi kabbara harama kuma sai kai du'a istiftah wanda yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan ita ce raka'a ta farko ta du'a istiftah, bayan kabbara harama ake yin sa, to in kai kabbara harama sai kai du'a istiftah sannan sai ka ci gaba da sallah tare da liman. In yayi sallama to abinda ka rasa sai ka tashi ka ciko ka dora kamar yanzu kai kamar wato rak'o'i biyu kai na farko, yanzu za ka yi rak'o'i biyu na karshe. Kaga in sallah ce kamar irin magriba abin da irin isha'i, ka yi rakawai biyu na farko za ka tashi ka kawo rakawai biyu ne na ƙarshe da karatun fatiha a asirce ba a bayyana ba. In magriba ce ka samu rakawai biyu to za ka tashi ka kawo ɗaya ne da karatun fatiha a asirce.
To sai wani shugaban yake tambaya ke cewa malam wanda yake da alwala kuma aka yi masa aski, shin zai canja alwala ko kuwa zai iya yin sallar ita?
Idan mutum ya alwala to ya kawar da hadas din da yake tare da shi, karin da yake tare da shi, babu kuma abin da zai sa a ciyarwar sa kare sai in ya samu ɗaya daga cikin abubuwan da aka lissafa su cikin abin da yake gwarwar alwala, kamar ya yi fitsari ko ya yi bayan gida ko ya yi rihi ko ya yi bacci, misali daga cikin abubuwan da suke karya alwala, ko ya suma ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya ya dawo cikin hayyacinsa, to alwalarsa ta kare sai ya sake yin wata alwala. Ba irin wannan ba, dan kawai an yi masa aski, aski ba daga cikin abubuwan da suke kare alwala. Ba yana jin kana ana cikin karatu ka taba ji ana faɗar cewa aski yana warware alwala. Saboda haka mutum ya alwala aka yi masa aski ya ce to ai an aske gashin da ya shafa kai, shafar kansa ta tafi. A'a, kawacin da ya alwala sai ya samu hadari sai dan yatsan sai ya tafi ko kafarsa ta tafi ba a cewa alwalarsa ta kare tunda yanzu ya rasa kafar da za ita cicikon alwalarsa yanzu ba ta nan don haka sai ya sake alwala ya wanke da gulmin kafarsa ko ya wani abu a alwalarsa tana nan ba abinda zai warware masa alwala sai abin nan da ake lissafa su cikin abubuwan da suke warware alwala
sai bai tambaya daga da yake cewa malam shin ya inganta cewa sallar walaha idan mutum ya fara ta ba a so ya daina
annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar walaha kuma ya kwadaitar akan yinta ya kira ta salatul awwabin sallar mutanen da suke mai da al'amarinsu da Allah subhanahu wataala kuma ya yi ta har a lokacin tafiya ma kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ummu Hani lokacin fatuhu Makka yake cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar raka'a takwas ita ce wannan walaha saboda haka ita sallah ce da tana cikin sunnoni amma ba ta cikin rawatib ba ta cikin sunnoni rawatib da ake yin su kafin ko bayan sallolin farilla amma dai tana da ta tafarar annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyaushe yake sallar to ba ta daga cikin sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zumce su kowane lokaci a kowane lokaci yake su ba kamar rawatib ba ba kamar witri ba ba kamar raka'atul fajr ba yakan yi amma wasu lokuta kuma yakan bari to duk abin da aka ce annabi yakan yi kan bari ba da nuna cewa shi kai ba kai ka bari wani lokaci kai wani lokaci ka bari wannan ba laifi bane abinda ba a so shine ka fara yin wani abu na ibada kwata kwata kuma ka daina shi shine abinda ba shi ake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fara abu to yakan dimanta akan sa yana cewa habbul a'mali ila Allah adwa ma huwa in qalla da Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla salatan dawama alaiha annabi yace mafi soyewar ayyuka a gurin Allah shine wanda aka fi dimantar sa aka fi rike shi ko yaushe ko da kadan ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi wata sallah to yakan tsaya akan ta to tsayawa akan ta din ba yana nufin cewa kullun yayi ba amma abin da yake nufi ne ba ya daina ta in yau bai yi ba kamar ita walaha din to gobe zai yi in yayi kwana biyu bai yi to zai dawo ya ci gaba da shi ne addu'a ba shi ne dawam alaiha din so in ka fara aikin alkhairi kar ka bari sai dai akwai wani uzuri da zai sa ka bari to wannan kuma ana karɓar uzuri duk inda ya samu kuma Allah yana ci gaba da ba mutum ladansa ko da kuwa wani uzuri ya dakatar da shi daga yin wannan aikin
to sai wani ke cewa malam tambaye sai ta ce wata hajjiya ce take da wani fili sai ta zagaye shi da katanga to a ciki akwai masallaci sai ta ba da hayar filin ga masu gyaran mota amma ko ba ta kula da masallacin sai ya zama an daina masalla a ciki yanzu haka har shaye-shaye ma da ba haya ake a ciki to sai wani je wurin ta akan a bashi masallacin zai kula da shi amma ta ce ba za ta bayar ba sai masallacin ya ci gaba da zama a haka shine ke tambaye malam menene hukuncin abin da ta yi na hana masallacin
to ka san mutane wani lokaci ba sa bambanta tsakanin musalla da masallaci masallaci shi ne wurin da aka ware aka ce alƙasaloli biyar a cikinsa ko yaushe ana salloli biyar a cikinsa sabawa an katange shi ko ba a katange shi ba da bulo ko kwano aka sa ko mene ne dai an ware wannan guri aka ce salloli biyar an ba da shi ya zama gurin salloli biyar ana yin salloli biyar yana da limami yana da mai kiran sallah mutane suna halarta sallah biyar wanda shi ne masjid shi yake kira masallaci an kewaye shi da katanga alhamdulillah in ba a samu yin katanga ba aka sa kwano aka kewaye shi ko aka sa bulo aka daga aka kewaye shi shikenan dai ya zama masallaci an yi masa rufi ne sosai ko ba a yi rufi sosai ba duk sallarsa masallacinsa na farko bai da rufi ba sosai an yi ruwa don jikin ki amma wannan masallaci ne to wannan duk sanda aka zo aka ce wannan guri an ware shi domin sallah salloli biyar yana da limami yana da bikiran sallah wannan masjid ne na Allah babu kuma wani magana ya gaje shi ko ya sayar da shi ko ya kyauta da shi ba wanda yake da iko a kansa sai al'umma akwai kuma musalla dan gurin da ake warewa wasu duwar lokaci a zo a yi sallah a ciki kamar a kasuwa wani ya dan bada gaban shagon sa zuwa da haɗuwa ana sallah to wannan sunan shi musalla gargar lokacin da ake cin kasuwa a sallah lokacin da ba kasuwa da daddare ba mutane shi ke ba a sallah sannan liman ba wani limami yau ka ga wannan gobe ka ga wancan jibi ka ga wancan ko ma tafiya su kan tsaya su yi sallah su wuce wannan duk ba ana kira shi musalla gurin yin sallah amma ba shine masallaci ba to shi wannan idan mutun yace ya mallaka wa al'umma shi kansa sunan musalla to ya zama na al'umma amma in bai ce ya mallaka al'umma ba ana dai shigowa a yi sallah a fita baya da wani limami ratibi baya da wani tsari na masallaci to wannan sunan shi musalla dan mutun ya karbi kayansa yayi wata bukata sai ba cewa ya har ya kwace masallaci a yadda nake fahimta daga tambayar mai tambaya duk da bai yi bayani ba wannan gurin ba guri ne da mutane suke haduwa suna sallah biyar ba a kullum a yi sallar zahar la'asar magariba isha'i asuba to da idan haka ne zai wahala mutum ana sallah a guri ya dawo kuma kawai gaba ɗaya shi kenan a daidai su da daidai sallah a ce guri ne an ware shi an mai da shi masallaci da limami da mutane suna salloli biyar kawai a waye gari a fito a ga kawai an toshe gurin dole mutane su yi rigima saboda musamman sallacin su ne amma wani guri ne kango-kango wasu suna aiki a gurin suna ɗan yin sallah ce ba cewa wai ta abinan masu musalla saboda haka in masallacin ne da gaske da ake salloli biyar a cikinsa kuma aka samu wata ta kwace ta mai da shi garejinta wannan al'umma za su tsaya su ga sun kwato abin tunda ba zai zama nata ba dole na al'umma ne kuma har da bancan musalla ne ana ɗan yin sallah kuma daga baya ta ga ita ba ta buƙatar ladan wurin ta take so ita ta neman abin duniya take abin shekarar sai abin mata kayanta a ji a neman masallaci na kwarai so ya kamata a tantance tsakanin musalla da masallaci in masallaci ne to annal masajidu lillah duk wani masallaci na Allah ne duk wani masallaci na Allah ne mallakin ubangiji ne babu wani da yake sarrafa shi ta hanyar ya sayar ko ya kyautar da filin ko ya ce ya ba wani kyauta duk ba zai ba ko a ce an ci gadansa ya zama ciki na magada
sai wani yake tambaya yake ce malamu menene hukuncin wanda ya yi wa mamaci kazafi kuma ya zai idan yana son Allah ya fi masa
kai masa kazafi abin ila ka faɗi wasu maganganu marasa kyau a kansa ka ɓata shi ka yi masa ƙarya to inda ka je ka ɓata sunansa sai ka je ka gyara sunan nasa wanda ka je ka yi wa ƙarya ka ce masa kaza 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 daga baya kuma kake so ka gyara sai ka je gurin waɗanda ka ɓata shi ka gyara shi ka bayyana abubuwan da ka faɗa a baya ba haka suke ba ka gyara shi ka wanke shi sannan ka tuba zuwa ga Allah ka nemi yafiyar ubangiji akan abin da kai nake ta alfarmar dan uwanka Allah subhanahu wataala sai ya yafe maka kuma nema maka afuwa a gurin shi mamacin amma idan ba haka ba kawai ka bar abin a ranka ta riga ka bata shi ka bar abin a ranka to wannan da kai sauran haƙƙin dan uwanka akan ka
sai ne tambaya yake cewa malam wanda ya manta bai yi sallar azhar ba yayi la'asar da magriba sai da ya je yana yin sallar isha'i sannan ya tuna shin me ya kamata yayi
to wata tambayar da ka ji zaka san cewa kamar kawai girgira ce ba abu ne a hankali zai yi ba ya zaura bai yi azhar ba bai yi la'asar ba bai yi magriba ba
kuma azhar ce bai yi ba yayi la'asar yayi magribar har ma sai da ya zo yana yin sallar isha'i sai ya tuna cewa bai yi azhar ba
ko azhar ya manta na dauka a duka uku
kace ya azhar ya manta
to mutum ya manta sallah har lokacin ta ya wuce kuma wata lokacin ta ya shigo zai fara yin wacce in har shi kadai zai yi sallah to zai fara yin wacce ta wuce din in ya fara yin wacce ta wuce din sai ya wacce ta shigo matukar ba lokacin ta ne ga zai fita ba in wacce ta shigo din ya ga lokacin ta zai fita in ya tsaya ya ce zai yi waccan da ta kubuce to ba zai bar salloli biyu duka biyu su kubuce masa ba dan waccan ta riga ta kubuce ta zama kaza'i ta zama kara'i wannan kuma da ake ciki ba ta zama ƙara'i ba to ba zai yarda ta zama ita ma ƙara'i ba sai ya yi wacce ake cikinta a yanzu lokacin ta bai wuce ba in kuma ba shi kadai zai sallah ba zai bi liman ne ya zo samu ana limancin sallar isha'i kuma ya tuna bai azhar ba to sai ya bi a yi sallar isha'in da shi aka gama sallar isha'i sai ya rama sallarsa da ta wuce kada ya bar sallar isha'i saboda yi tartibin fa'ufa ita wacce ta riga ta wuce wannan ba wajibi ba ne mustahabi ne in akwai damar in amma babu damar wannan mustahabin akan tsare da shi ya zama na ko dai lokaci ya zo zai fita to sai wacce ake ciki sannan ya rama wacce take garayi ko kuma yaga za a zai rasa jami to sai ya bi wacce ake jam'inta sannan daga baya sai zo ya rama wacce ta riga ta wuce kuma har ya riga ya gama sallar ma sannan ya tuna shikenan sai ya sallaci wacce ake bin sa ba sai ya sake wannan da yake da take ta lokacin ba
to sai wannan mai tabbayar shi kuma yake cewa malami shin ya halatta mutum ya yanka rago daya da niyyar hakikar haihuwa da kuma layya
a kowanne zaman kansa yake layya zaman kanta take da hakika zaman kanta take don haka in yana da wato an masa haihuwa kuma ya zama da lokacin layya ne to gare ya yi hakika gare ya yi hakika ta fi karfi akan ita layya layya ba sahabbai daga cikin sahabbai akwai wanda suna da halin yin layya ma ba sa yi dan mutane kansu dauka wajibi ce dan mutane kansu dauki wannan layyar wajibi ce irin su sayyidina Abubakar irin su Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri sun kasance suna da kudin za su yi layyar amma sai su ki dan kar makotan su dauka wajibi ce to amma ita hakika wata sunna ce mai karfi hakki ne na yaro akan mahaifinsa idan ya kai yini bakwai da haihuwa ya masa hakika yana zama na hakika da layya ta haɗu to ana gabatar da hakika ne sannan akwai halin yin layyar ayyuka babu shirki na
to sai ne ki tambaya malam cewar idan aka tambaye mutum halin wani da ya sani irin binciken aure da ake yi mutum kuma ya san rayuwar da wancan ya aikata a baya amma yanzu ya tuba shin ya kamata ya rufe waccan rayuwar ta baya idan ko bai tuba ba zai iya faɗar abin da ya sani na gaskiya ko da halayen ba masu kyau bane
to shi da ban bincike akan aure ana so ne a san cewa wannan da yake neman aure ya cancanci a bashi auren ko bai cancanta ba idan ya cancanci a bashi to sai ka faɗa cewa ya cancanta saboda ya sanin ka da shi kaza 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 ka ba da kyakkyawar shaida akan sa in bai cancanta ba ka faɗi abinda ka sani game da shi wanda yake nuna duk mai wannan halin bai kamata ba shi aure ba idan mutum ya taɓa yin wani abu ya tuba ya daina kuma tubansa ta zama ta bayyana ba wai ake zato ba tuban ya bayyana ya jima da yin wani abu amma tuntuni ya watsar da wannan abu ya zama salihi wataƙila ba ya zama wani malami ne wataƙila ya zama wani mutum ne wanda yake da daraja yake amfana da shi ba buƙatar ka zo bayani ka ce amma da can ya taɓa ka zama kaza wani duk baya buƙatar wannan saboda abin da dai ake buƙata shi ne nagartarsa a lokacin da yake neman auren nan ya cancanta a bashi aure shi kenan sai ka ba da wannan shaidar da ka sani ba sai ka turo ai da can ya taɓa sata akwai lokaci da ya taɓa sata a kama shi ya yi zaman kurkuku amma daga baya da ya dawo ya duk ya tsaya ko ba mutum kaza 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 duk baya buƙatar sai ka yi wannan sharhi ko ka ce da can ba musulmi ba ne daga baya musulunta ba buƙatar musulmi ne yanzu dai musulmi ne shi kenan ba buƙatar sai ka ba da tarihin sai da can ba arne ne yana kaza yana kaza yana kaza duk wannan ba buƙata in kuma ka san abin da yake da shi wanda ba mai dace mai irin wannan halin a bashi aure ba to sai ka bayyana wannan abin da ka sani idan ita shawara amana ce duk mutumin da ya nemi shawara a gurinka to ya yadda da kai ya baka amanarsa idan ka ɓoye masa abin da ya kamata ka gaya masa kuma ya zo ya yi abin da ya cutu to babu shakka ka ci amanarsa ka ci amanarsa kuma wani abin da Allah zai masa sakayya kan wannan saboda haka duk mutumin da ya nemi shawarar ka to ya amince maka kuma ya yarda cewa ba ka hince shi ba to dole kaga ka faɗi iya abin da kasancewa zai taimaka ma wannan shawarar da ya nema ko dai dacewa ko rashin dacewa Fatima bintu Qais ta zo ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shawarar ta aure abin da Muawiya ko ta aure Abu Jahm biyu mutane biyu ne wanda suka nemi aurenta kuma dukkansu sahabbai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shi dai Abu Jahm ba mutum ne wanda yake mai yawan dukan mata shi kuma Muawiya ba shi da sana'ar yi sulu kullu mal lahu ba shi da komai a hannunsa ba jari ba sana'a to kaga a sha'anin aure aka ce wannan yana dukan mace matarsa wannan kuma zaunan ki baya da wata sana'ar yi kaga ba mace da ta yi sha'awar auren ɗaya daga cikin waɗannan biyu to shi yasa sai ya bayyana mata waɗannan abubuwa duk da cewa sahabbansa ne kuma musulmi ne ɗan uwansa masu daraja to amma dai waɗannan abubuwa za su kawo cikas a cikin sha'anin aure. Da aka sai ba ta shawara ta aure Usama ibn Zaid ibn Haritha. Wannan shine abin da yake wajibi akan duk wani wanda aka nemi shawarar sa akan sha'anin aure. Yana daga cikin abubuwan da yake da muni a cikin al'ummar mu a yau. Mutane suna ganin abin da zai cutar da ɗan uwansu ko ƴar uwarsu amma sai su yi gum wai kai a zarge su da cewa wai su suka kawo barna su suka bata abin tare da cewa kuma watakila an ma zo an tuntuɓe su cewa wane yake neman auren wance ko wance ce ake son za a nemi aurenta ga wane ya kaga halinta ko halinta bakon ya faɗi abin da ya sani tsakaninsa da Allah sai ya gobe ya faɗa. Sai wani abu ya zo daga baya yana faruwa sai ce to ai shi daman ya san kafin nan dole za zai zo ya faru don ya san mutumin nan kaza 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 ne to amma ka a ce shi ya bata kaga wannan ya ci amana kuma amana za ta tambaye shi saboda haka baya halatta in dai an nemi shawarar mutum akan abu an nema to ya faɗa abin da ya sani wanda kuma ya ba wa shawara ya rage nashi in ya yarda ya ɗauka shi kenan bai ɗauka ba dai kai ne ka fita hakkinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan dan uwanka ya nemi shawararka to ka bashi idan ya nemi wata nasiha daga wajenka to kai masa duk yana cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam abokinsa ne ya karɓi lambar asusunsa ta banki za a tura masa kuɗi ta ciki to bayan ya tura lambar kuɗin ba su shigo ba Allah ya masa rasuwa daga baya kuma kuɗin suka shigo. Shi ne ke tambaya malam shin zai biyo mahaifiyarsa ko kuwa zai masa sadaka da su ne?
Ya zama na magada daban kuɗin ya zama na wancan ne aka ba shi daga baya ko an ba shi amma bai yana ba a asusunka sai bayan rasuwarsa to sai zama na magada sai kai wa magadansa su kuma su suke da damar su yi abin da suka ga ya dace da shi amma ba kai ne za ka yi abin da kake gani ya dace ba.
To ne ga cewa idan mutum ya mutu ya bar dukiya ta haramu shin yana halatta magadansa su gaji wannan dukiya?
Idan dukiyar akwai masu ita wato dukiya ce ya sace wasu mutane dukiyarsu ya azurta kansa da ita ko ya sace ya kwace ma wasu dukiyar hannunsu ya azurta kansa da ita to wannan sai a ɗauki dukiyar a mayar wa masu ita duk sanda ya zama dukiya akwai waɗanda suke su ne masu haƙƙinta mallakinsu ce. To ba halatta wani ya haye kan dukiyar ya ci ko ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta ko sadaka a ɗauki dukiyar wani a kwace dukiyar wani kana gani barawo ya zo ya shiga gida ya kwato ko ya sato dukiya sai su kira ku ya raba muku to ka karɓi wannan kuɗi ka karɓi kuɗin sata kuma ka ci dukiyar haram tunda ka san cewa daga inda ya ɗauko kuɗin nan ba nashi bane kuma ya ci ya mallaka maka ba zai zama halal ba. Saboda haka ita dukiya in dai akwai mai ita an san shi to wani baya halatta ya ce wannan dukiyar kuma ya ce bai ci haram ba. Saboda haka in mabacin nan an san kuɗin su wane ne ya je ya sato wasu ya dafara ya samu kuɗi a hannunsu ko a kwace yake yi ko fashi yake yi ko kidnapping yake yi tara kuɗin an kuma san gurin mutanen da ya bi karɓi kuɗin to sai a mayar musu da kayansu. Sai a bayar musu da kayan su wannan wajibi ne bai halatta a ci ba. Idan ya zama na dukiya ce da ya tara ita ta hanyar wasu wani kasuwanci na haram wani kasuwanci ne na haram misali ya zama ya buɗe gidan giya ko yana saida ƙwaya ko harkar caca ko harkar riba to dukiya ce ne wacce ya same ta amma hanyar da ya same ta ta haramci yana kasuwanci ne mara kyau yana sayar da wani abu da shari'a ta hana a sayar da shi ko yana karɓar yana ba da bashi da riba da haka yake tara kuɗinsa to wannan in ya yana da rai ya tuba shi kenan ba sai ya sadakar da dukiyarsa ba sai ya ci gaba abinda idan ya riga ya tuba falahu ma salafa wa amruhu ila Allah shi kenan abin da ya riga ya wuce shi kenan ya zama nashi al'amarinsa kuma na ga Allah saboda kada ya sake komawa zuwa ga abin da aka hana shi. Haka nan in mutuwa ya yi ko da bai tuba ba ya mutu ɗayansa za su mallaki wannan dukiyar shi ke da alhakin nemo ta ta hanyar da take ta haram amma su ba su da wani alaki a kansu, wanda idan ba dukiya bace ta kwace dukiya ce wacce ya same ta amma ta hanyar haram, wanda wanda aka caci da shi aka cinye shi a caci shi ya kai kansa ba kwata aka yi ba, rutun da yake sayar da taba ko giya wani zo saya shi ya kawo kansa ya saya, amma dai shi an haramta masa wannan cinikin, sau haka ba daidai yake da wancan da kwacewa aka yi ba ce to alwai masa da kayansa a abin nan, haka nan idan ba a san bai shi ba a san cewa kwato shi aka yi hanya ya tare ya kwace kayan mutane sai zo gida ya ajiye sai ya mutu, to bai halatta a ce ba ta wannan dukiyar da ba a san gurin wa ya kwata ba, sai a je a yi aiki da al'umma da su a saka su cikin gidan marayu ko gyara titi ko kwalbati ko masallaci ko makaranta ta al'umma gaba daya.
Tumar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kai karshen shirin a wannan rana, sai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kallon barwa 0703-36-14-155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tamar da shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OON, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.